لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باقي انواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رفادوا وانا يمسينا لتنم شابير قواتا جماد الأولى شكراتا دولة داريه لدى عربين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دك مكة زوى مدينة wanda ya daidai da 21 ga watan 1 shekara ta 2019 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin Darul Qur'an a wannan unguwa ta gandun albasa a garin Kano Najeriya don ci gaba da karatun littafin Al-Kaba'ir na Al-Imam Shamsuddin Zahabi rahimahullahu ta'ala in ba a manta ba muna cikin al-kabiratu sadisata ashara babban laifi na 16 na balin ya kawo wanda yake magana akan yaudarar da shugabanni sukan iya yi wa talakawansu da kuma gudanar musu wani nau'i na zalunci a cikin mulkinsu. Mun tsaya a ƙarshen hadisin da malin ya kawo fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam وفي لفظ يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه سوى با wanda Allah madaukakin sarki zai bashi kiwo ya zama yana mai yodara ga talakawan sa face wannan sai ya janyo dalilin da zai sa Allah madaukakin sarki ya haramta masa gidan aljanna ba wannan malai ya ci gaba da cewa qala sallallahu alaihi wa sallam ما من حاكم يحكم بين الناس إلا خبث يوم القيامة وملك آخذ بقفاه فإن قال ألقه ألقاه فهوى في جهنم 40 خريفا رواه الإمام أحمد. Annabi yace ma min hakim ba wani shugaba jagora mai hukunci ya hukumu bainan nas wanda zai dinka hukunci tsakanin mutane illa hubisa yawmal qiyama fa sai an tsare shi ranar alqiyama wa malakun akhidun biqifa akwai mala'ika wanda yake rike da kiyarsa فإن قال ألقه ألقاه إن الله ما دوكين سركي يتي أجيفا شي وتا تو أنم ملائكا تي جيفا ونم متم فهو في جهنم 40 خريفا إذا أكا جيفا شي وتا زي كسي تتفيع تكيمو تجهنم توان شكرا 40 wannan hadisin biki sai dai ya nuna cewa hadisi ne da'ifi amma dai akwai hadisan da ke nuna cewa ko shakka babu duk wanda ya hukunci a matsayinsa na jagora ko alƙali ya zama ya yi hukunci bisa ga san rai wannan zai janyo masa ya tabbatar masa da fushi daga Allah madaukakin sarki kuma wannan zai janyo masa shiga wutar jahannama tunda alƙalai dama hawa hawa ne mun gane ko akwai waɗanda suke alƙalanci bisa ga zalunci akwai waɗanda suke alƙalanci ko hukunci bisa ga adalci to waɗanda za su kan adalci su iya iya wasu ko shakka babu waɗannan su za su samu rahama daga Allah madaukakin sarki amma waɗanda za su gina hukuncin su akan zalunci akan san rai to wannan kalama su bincika makomansu za ta zama wuta Allah ya kare mu. وقال صلى الله عليه وسلم النبي يتي ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنى أن أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يعذبون ولم يكونوا عملوا من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يتي ويل للأمراء عذابا تتبتا غوطا نسكي جاغوروري ويل للعرفاء عذابا دهلكا تتبتا أكام غوطا نسكي قرارو وجنسن على أمرا غوطا نسكي كاو شاور وريد شوغباني كونغا إما جلسا كينانكو غوطا نسكي دبد شوغباني كو سراكونا ويل للأمناء حكا halaka da azaba ta tabbata ga waɗanda suke aminai an amince musu an ba su wata dama ko an ba su wani matsayi ko an ba su wani jagoranci wanda ya shafi haƙin al'umma a ƙarshe in aka bincika sai aga sun ci amana a haka ganin ido suna nuna su na gari ne amma da an ba su wannan haƙin al'umma sai su ci amana su danne wannan haƙin ليتمنى أن أقوام يوم القيامة النبي يتي وسمتاني ذا صفاتا رانا القيامة سزما أن ذوائبهم كانت معلقة بثريا يزما كنس إذا أنت ذوائب جمعيني نذعابة إذا أنت ذعابة شيني غوشي وكما إندا غاشي يكي سياوة شيني مكرقة لأكي سيوة لنفع عند النافية سند الله يفدا أتكين سورة العلق تشين الضوائب تزاتي فاتن يزما وسمع لمسكة أنك وانا أنا نكون غاشن ليكي فتوى ذاتي فاتن يزما كانت قبالة كانت معلقة بفرية ينا دوري a jikin wannan tauraruwar da ake kira da suna Thuraya suna ne daga cikin taurari da suke sama yu'azzabun wannan kujalayi akan wannan kalma yu'azzabun wa lam yakunu amilu min shay'in ko umilu min shay'in za su yi fatan a ce suna can a wajen wannan tauraruwa lam yakunu umilu min shay'in ba dora musu aikin komai ba dora musu nauyin komai ba to za su yi fatan haka musamman idan suka ji nauyi ko narkon azaban da ke kan waɗanda suka ci amana a lokacin da suke jagoranci wa al'ummarsu shine wa lam yakunu umilu ko amilu min shay'in to wannan hadisi kamar yadda muke gani hadisi ne da ke tsoratar da mu akan cewa duk waɗanda aka ba su jagoranci shugaba ne dan majalisa ne wani amintacce ne aka damƙa masa wani ɓangare na jagorancin al'umma wata amana aka ba shi sai ya zama ya gudanar da wannan jagoranci ko mulkin nasa inda bai dace ba ko shakka babu halaka da azaba da fushin Allah ne zai tabbata akan sa shine wailul lil umara wailun lil urafa wailul lil umana ina fatan an gane to saboda nauyin ko halin da su jagorori za su samu kansu a ciki musamman idan suka ci amana akan wannan mulki nasu mutum zai fatan a ce ina ma shi bai zo duniya ba ina ma Allah bai sauko da shi a bayan ƙasa ba a ce yana can jikin wannan taurariya ba dai sai ya sauko duniya za a ce ya yi kaza ya bar kaza ba za ma a ba shi jagorancin to shi ina ma ba a kawo shi ba yana can yana ta kai kawo shi ne kanat mu'allaqa bi furayya yatazabzabuna bayna sama'i wal ard wa lam yakunu umilu min shay ina fatan an gane wannan hadisi ne da malamai suka rawaito shi a cikin littattafai daban-daban amma gaba ɗaya ruwayoyin da hadisin ya zo iya abinda na bincika babu lafazin yu'azzabun kamar yanda yake anan a gaban ku haka ne ko yu'azzabun lafazin da yazo a wasu ruwayoyin shine Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da lafazin yatazabzabuna baina as-sama'i wal ard suna kai kawo ina tsakanin sama da ƙasa haka al-Imam Hakim an-Naisaburi shi ma ya rawaito a cikin al-Mustadrak ala sahihai shi kuma da lafazin yudaldaluna baina as-sama'i wal ard duk dai ma'anar su daya haka al-Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra ya rawaito shi kuma da lafazin yatakhalkhaluna baina as-sama'i wal ard zafi fatan a ce suna can kusa da wannan tauraruwar yatakhalkhalun shi ma dai ma'anar su daya da wannan yatazabzabun haka Imam al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunna shi kuma ya rawaito da lafazin yatajaljaluna baina as-sama'i wal ard kun ga lafazi nawa kenan hudu yatazabzabuna yudaldaluna yatakhalkaluna yatajaljaluna to duk yawanci malamai da suka rawaito hadisin a cikin littattafan su da hanyoyin da hadisin ya biyo ya zo da wannan lafazin ba lafazin da ya zo da wannan ko sanadin da ya zo da cewa yu'azzabuna baina as-sama'i wal ard shi yasa na fi zaton cewa kuskure ne wajen me bugu wallahu a'lam kun gane ko sai zama anna zawa'ibahum kanat mu'allaqa bi thuriyya yatazabzabuna baina as-sama'i wal ard suna kai kawo ko tsakanin sama da ƙasa walam yakunu ummilu min shay'in su zama suna can ba a dora musu nauyin komai ba ba a ce su wani abu ba tunda sai an ce kai ka bari tukunna za a tuhume ka ko to zafi fatan a ce suna can a wannan yanayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama ya kawo hadisin a cikin littattafansa a cikin Mishkatul Masabih ya ce hadisin da'ifi haka a cikin littafin Saghayatul Maram fi takhrij ahadith al-halal wal-haram ya ce hadisin shi ma da'ifi ne amma a cikin littafin Sahihu Targhib wa Tarhib ya ce hadisin sahihi ne sahihul lighairihi ne to shi yasa wasu malaman suke ganin cewa dama Sheikh Albani saboda abana ka ilimi akwai hadisin da zai iya cewa da'ifi ne binkice in yayi nisa sai ya ce sahihi ne ko hadisin da zai ce sahihi ne idan binkice yayi nisa sai ya ce da'ifi ne wannan kuma yana da alaka da binkicen da ya kara yi bayan ya da'ifanta hadisin ko kuma bayan ya hassana shi ko ya sahihanta shi ina fatan an gane shi yasa wasu suka hada ire-iren waɗannan suka sa taraja'atul albani ma'ana hadisan da albani ya taraju'i wanda da ya ce da'ifi da kama ya ce sahihi ko da ya ce sahihi da kama ya ce da'ifi to wannan hadisin suka ce na daga cikin hadisan da da albani Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya da'ifanta su amma kuma da kabaya ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi kamar yadda ya zo a cikin littafin sa Sahihu Targhib wa Tarhib waɗanda suka dogara da littafin Mishkatul Masabih da Ghayatul Maram na Albani za su tafi akan cewa hadisin da'ifi ne kun gane ko amma wanda suka tafi ko suka dogara da littafin sa Sahihu Targhib wa Tarhib wanda wasu suna ganin shine yazo da kabaya to za su tafi akan cewa hadisin sahihi ne ma'ana ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane amma dai Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad haka Al-Hakim an-Naisaburi ya rawaito a cikin Al-Mustadrak haka Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra da kuma Imam Al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah mun gane ko wailul lil umara wailul lil urafa wailul lil umana la yatamanna yan aqwam yawm al-qiyamah anna zawa'ibahum kanat mu'allaqatan bi thuriyya yatazabzabuna bayna as-sama'i wal ard wa lam yakunu 'amilu min shay'in وقال صلى الله عليه وسلم النبي يتي لا ياتينا على القاضي العدل يوم القيامه ساعه يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في تمره قط النبي يكي cewa akwai wani lokaci duk da shi ma wannan bai inganta ba akwai wani lokaci da zai zo wa alqali rana alqiyama alqalin da yake na adalci shine alqadi aladl alqalin da yake adalci kun gane ko ba wai wanda yake zalunci ba sa'atun wata sa'a wani lokaci zai zo masa rana alqiyama da yatamanna zai fata yayi burin cewa annahu lam yaqdi bayna ithnain ina ma bai hukunci tsakanin mutane bai taba yin alqalanci ba akan fi tamratin qab akan koda da bino ne guda daya saboda nauyin aikin da aka dora masa da kuma sakamakon da zai biyo baya to wannan zai fata rana aljama'a ina ma a ci ba ta ba dora masa alqalanci ba saboda idan ka kalli yanda alqalanci yake shine idan mutum yayi ijtihadi yayi iya kokarin sa kuma ya tabbatar da duk wasu hanyoyi na hukunci to wannan ana sa ran zai kubuta amma wanda yake yayi hukunci bisa jahilci to wannan yana cikin wuta da wanda yayi hukunci bisa sarrai shi wancan da yayi hukunci bisa zalunci me yasa shi yayi hukunci akan haka saboda harkar shari'a ba a gaggawa haka shari'a ana son a tabbatar da duk wasu ka'idoji da wasu dokoki ga mai da'awa ga mai kara ga wanda ake kara zaka ji kowanne bangare ka ji shedu hada da wasu hujjoji wannan shari'a ta tabbatar da su wasu qara'in wannan ka tattara ka dunkule to a ƙarshe kuma sai ka fitar da hukunci cewa ga mai gaskiya ga marar gaskiya ga wanda aka zalunta ga wanda ya zalunci wani shine mai haƙi akan dukiya kaza ko akan abu kaza da ake rigima akai wani haƙi shi wannan abun ba nasa bane amma ba za ka yi wannan lokaci ɗaya ba sai ka bi diddigi sai ka kalli kowanne bangare dan a matsayinka na alƙali kawai mutum ba zai zo ya ce ai motsin nan tawo ce ba kace kawai je ka an baka je ka dauka eh taka ji kaga wannan ganganci ne shi yasa annabi yace law yu'dan nasu bi da'awahum ko ladda'a rijalun amwal qaumi da za a bar mutane da da'awar da suke wannan yace abu kaza na sani to hadda wasu mutane sun yi da'awar dukiyar wasu mutane su ce tasu ce su kalli gidan mutum su ce nasu ne sai ce lakin albayyinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara ko ala almudda'a alayhi hujja ana neman ta ne akan wanda ya kawo kara shine almudda'i walyamin ita kuma rantsuwa a ƙarshe in an rasa yanda za a yi ana neman ta akan ala almudda'a alayhi akan wanda aka yi kara kun ga almudda'i almudda'a alayhi mai kara da wanda aka yi kara mun gane ko to da nan za a gane cewa wannan haƙin naka ne ko ba naka ba tare da hujjoji da mutum zai kawo da shaidu wastashhidu shahidaini min rijalikum a kafa hujja a samu shaidu akan da'awar da kake yi da sauransu to idan an samu wannan alƙali ya bi hanyoyin da zai bi a ƙarshe sai ya zartar da hukunci amma fa aka rasa wannan wanda a yau da yawa alƙalai musamman mu a Najeriya halin da ake ciki kenan ba wai gaba ɗayan su ba a'a akwai waɗanda suke ƙoƙarin kwatanta adalci amma fa da yawan suna hukunci ne bisa ga san rai ko da ke ba mamaki domin dama tsarin da ya kai su wannan kujerar tsarin da ya kai su wannan matsayin tsari ne na shirme da shiri da ta ba na Allah shi yasa ma dan sun yi zalincin sun yi ba daidai ba babu mamaki an gane ko ko a dama fa waɗanda ake jin cewa suna hukunci na gaskiya na shari'a na koyarwa alqur'ani da sunna a cikin sa ana samun waɗanda suke bin san rai ina kuma ga waɗanda a yau a wannan zamanin suna gudanar da hukunci ne tsarkacin wani tsari wanda wani canyeje ya tsaro ba tsarin da yazo a cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga abun mamaki shar'o'in mu a yau a Najeriyance irin abubuwan da suke faruwa kai wata shari'a dama da ta jita to ya ka san wasan yara ake wasan kwaikwayo ko da baka da wani kwarewa akan sanin shari'a da ka ji wani abin kai ka san ana yawo da hankalin mutane kuma wani hukuncin da ka ji ko da mutum dai ba shi da wani zurfi a bangaren sanin ilimi na alƙalanci da hukunce-hukunce to amma akwai hukuncin da a ƙararra dama ya san kawai an shiga an fita ne a ƙarshe aka zartar da wannan hukunci kuma da yawa abin da ke faruwa kenan zargi ko zarge-zarge yayi nisa ga waɗanda suke masu hukunci a matsayin alƙalai tsakanin al'umma a bawa mutum kuɗi ya ce mai gaskiya ba shi da gaskiya a bawa mutum kuɗi ya ce mara gaskiya shi ne da gaskiya a bawa mutum kuɗi a danna haƙƙin mai haƙƙi a bawa mutum kuɗi mai haƙƙi a ƙwace haƙƙin da ke hannunsa a bawa wani shi yasa rayuwarmu ta zama rayuwa mafi wahala rayuwa ta tsanani rayuwa ta rashin a ina muke daga ina muka taho kuma ba mu san inda za mu dosa ba me ya haifar da wannan zalunci me ya haifar da wannan rashin adalci yanzu kun ga maganar da ake na maganar cin hanci da rashawa a Najeriya da yayi zama ruwan dare yayi katutu a tsakanin yan Najeriya wani yake ba da labari a wata ƙasa daga cikin ƙasashen gabashin duniya sun saba cewa saboda amincinsu da zaman lafiyarsu da kuma kowa yana kiyaye haƙƙin da ke kansa wannan baya ƙoƙarin ya zalunci wani yake cewa aka yadda jaka ta kuɗi a wata tasha daga cikin tashoshin mota aka rasa wanda zai ɗau wannan jakar kowa yana harkokinsa in ya zo wuce ya san ba ta saba ce ta ne alakasa da ita wannan ya yi gaba shi ma wannan ya san ba ta saba ce ne alakasa da ita ya yi gaba abin da yake da shi ba kuma wai wadatattu ba ne da za a ce ai wadata ce ta sa irin suna da abin hannu kawai dai rayuwa ce suke ta nutsuwa da kwanciyar hankali ana cikin wannan yanayin aka kai wani matsayin da 'yan Najeriya suka fara shiga wannan ƙasar saboda hada-hada da sauran wasu al'amura sai suka fara ganin canji na sata na cuta na cin amana na yaudara na damfara shi ne hankalinsu ya tashi sun ga sabon abu sun ga bakon al'amarin da da ba su san shi to shi ne suka tashi tsaye suna bincike sai suka gano cewa ashe a cikin bakin da ke shigan musu ƙasarsu a cikinsu akwai 'yan Najeriya suka yi bincike mai zurfi suka ga daga cikin waɗanda suka ba wa visa 'yan Najeriya a cikinsu aka samu waɗanda suka fara lalata musu ƙasa wajen sace-sace wajen ɗauke-ɗauke wajen cutar mutane abubuwa dai da dama tun daga nan sai suka sa ido in dai aka ce kai ɗan Najeriya ne kafin ka samu visa shiga wannan ƙasar sai ka yi da gaske kuma in aka baka shigarka da fitarka da motsinka da komai naka a kan idonsu kake wannan ya janyo wasu bayan Allah su suna ganin a nan suna cikin 'yan gaba-gaba wajen ma ko wa'azi ko faɗakarwa ko jan mutane a kan abu daidai suka ji sai suka ga yadda ake ma'amalar ta sha bamban da yadda ake ma'amalar wasu mutane wanda ba 'yan Najeriya ba shi ne abin ya ba su mamaki sai suke bincika sai ake gaya musu cewa da Allah ku yi haƙuri yanayi ne ya ba da wannan damar ma'ana kawai yanayi ne da ake ciki saboda kawai ku 'yan Najeriya ne duk tauhidinka duk gaskiyarka duk abin nan dinka kawai sai dai kai hakuri saboda wasu sun bata muku suna wannan kuma ba yana nuna cewa duk ɗan Najeriya in iska bane duk ɗan Najeriya marasa ga duk ɗan Najeriya amma dai lalacewar mu ta kai makwara al'umma yau ba mu da aminci wani Allah Allah yake ya samu haƙin wani yake Allah Allah yake ya samu ya danne Allah Allah yake ya samu hanyar da zai cuci dan uwansa ba fa wai hanyar cutar ce take neman sa ba shi yake neman hanyar da zai cuci dan uwansa halin da muke ciki kenan a yau a wannan lokaci to dan Allah ya zamu ga daidai a rayuwar ya zamu ga daidai cin amana dama sufa ta amana ta kusan zama tarihi an kusan a neme ta a rasa illa man rahima rabbuka sai ɗaya ɗaya ku kawai a cikin al'umma shine zaka samu wannan kaje mutum ya buɗe baki yana cewa shi wallahi yanzu tsoron ma harka mu'amala yake da mutane saboda yayi bai ji daɗi ba ya ƙara yi bai ji daɗi ba ya ƙara yi an ci amanarsa yayi shi da aka sai lalil dagul mu'minu fi juhurin marratayn ko to shi wajen sama sau goma an tare shi an ƙara sarasa amma dai ya rasa ma inda zai sa kan to wannan mummunan tabo ne mummunan tarihi ne a ce al'umman mu mun samu kanmu a cikin wannan yanayi kuma wallahi duk abin da ya kai mu wannan matakin shine san duniya san duniya ne kawai ya kai mu wannan mataki sai mun ji dadi sai mun hore sai mun biya bukatar zuciyarmu zuciyarmu tana san abu to sai mun biya wannan bukata ko da abin na halak ne ko da abin na haram ne wannan shi ya jefa mu halin da muke ciki a yanzu to wannan rashin gaskiyar in kai wa ƴan Najeriya kudin goro da wannan sifar ta rashin gaskiya a ciki za ka shigo da alƙalai wannan su ma wani ɓangare ne da ake zargi mai ƙarfi a kansu a kan yadda suke gudanar da al'amuransu na shari'a mai haƙƙi ba a ba shi haƙƙinsa wanda ya zalunci a ce ba shi ba ne wanda aka zalunta a ce ƙarshe ma shi ya zalunci wanda ya ƙara a dawo kuma ƙarshe shi yake kare kansa da ire-iren waɗannan abubuwan duk alamomi ne da ke nuna cewa fa akwai matsala a harkar alƙalanci akwai matsala a harkar shari'a shi yasa matsalar cin hanci da rashawa na daga cikin ɓangarorin shari'a a ƙasar nan wanda ko da ma shugabanni sun tabbatar cewa a cikin ɓangarorin da suke gudanar da ayyuka ko da a gwamnatance ɓangaren shari'a a ƙasar nan na daga cikin ɓangaren da ya fi kowa gudanar da cin hanci da rashawa a ƙasar nan aka fi samun wannan ƙazamar mu'amala a ɓangaren shari'a saboda kan kana da kuɗi an gama in kana da matsayi an gama kuɗinka shi zai sayar ma gaskiya kana da ƙarya sai ta juya ta zama gaskiya matsayinka shi zai baka wannan gaskiyar ba ka da gaskiya ka yi zalunci ka zama mai yaudari amma sai a juya abin ya zama ka fi kowa gaskiya ya zama kai ka fi kowa aminci ya zama kai ka fi kowa nagarta a cikin al'umma saboda me matsayi ko kuma saboda abin duniya da mutum yake da shi to su alƙalai da suke wannan yanayin shine ana annabi yake cewa mutum alƙalin da ya yi fa hukunci bisa adalci shine zai fatan ina ma bai taba yin alƙalanci a duniya ba to ina kuma alƙalin da ya hukunci bisa zalunci kuma yana sanar ya san ba daidai ba shi kuma ya zai zama ranar alƙiyama in dai wancan adalci yayi zai fatan ina ma bai samu wannan matsayin ba to wannan kuma da ya zalunci kuma ya san akan haka yake rayuwa ya san akan haka yake tafi da al'amura kaga falala cewa al'umman mu da harkar shari'a ta kai matsayin fa da zaka ga wai mutane suna cewa in dai rigima ta hada ka da wani
kada ka kai ƙara kotu iri kan akai ƙara kotu kaza saboda shi ana sa ran zai kwatanta wannan ci baye ne ko tunan duk gaba ɗaya waye kafa su ba jagoranci bane ya kafa su duk karkashin jagoranci suke albashi ake ba su aiki suke wa hukuma asalin aikin alƙalanci na shugaba ne shugaban ƙasa misali ko sarki ko gwamna da sauran amma abubuwa sun masa yawa ko sai ya sa waɗannan alƙalai a matsayin wakilai kaga su wakilai ne ma'aikata ne biyan su ake to amma me zai sa akai matsayin da za a har al'umma da ake wa hukunci su ce kai ba na son ƙarata in kai ta wajen kotu iri kaza ko wajen alƙali kaza saboda yana tsammani cewa ba lallai a yi mishi adalci ba kaga wannan mummunan zato ne da kuma mummunar sufa da za a jingina ta ga wani alƙali ai tunda gaba ɗaya aiki suke a ƙarƙashin hukuma ana biyan su to kyanta su zama sufa su iri ɗaya ta adalci sufa su iri ɗaya ta aiki da gaskiya sufa su iri ɗaya na ba sani ba sabo amma da yawa ba haka ake ba shi yasa za ka ga abin mamaki saboda abin da ake samu a ƙarƙashin alƙalanci na abubuwan buƙatar rayuwar duniya har rige-rige ake ba ana rige-rige kowa yana fatan a ce ina ma shi ma ya zama alƙali ba wai hukuncin da zai yi ba ne a gabansa me a gabansa me yake tunani shi ne abin da zai dinga biyo baya a ƙarƙashin wannan kujerar wannan kawai mutane suke kallo ko yawa ce a bada sanarwa ana cewa za a yi interview ta alƙalai ya za ka yi kallon ci kowa a wajen ya za ka yi kallon ci kowa kowa yana so ya je a yi masa interview a tantance shi a ce gobe jibi ya zama alƙali saboda ne saboda ta wannan hanyar yana jin cewa zai fita daga talauci ta wannan hanyar yana jin cewa shi fa matsalolin rayuwa ya wuce matsalolin rayuwar duniya amma matsalolin lahira da mai zai tarar a can ba ruwansa shi kawai iyana shi yasa a ba su damar su hau sai kaga su ta fataka su ta abin da suka ga dama kaga mutum a ce ya mallaki abin da bai kamata a ce albashin da ake bashi a matsayin sana alƙali ne yasa ya mallaki waɗannan abubuwan ba na gidaje da motoci da kadarori da gonaki da kamfanin naka da sauransu shi yasa da alƙalai sun san bala'in da ke gabansu wallahi za a zo a ce dan Allah ka zo a baka wannan matsayin yana wallahi ba zan karɓa ba ana dan Allah ka zo ka karɓa yana wallahi ni dai ku je na yafi ta amma iya duniya kawai suke kallo me zai biyo baya a duniya na jin daɗi sakamakon lahira ba ruwansu da wannan Allah ya kare mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ma min amira 10 illa yu'ta bihi yawm al-qiyama maghlulatun yadhu ila unqihi imma atlaqahu adluhu aw awbaqahu jawruhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani shugaba wanda ke yi wa mutane goma jagoranci illa yu'ta bihi yawm al-qiyama fa sai an zo da shi ranar al-qiyama maghlulatun yadhu ila unqihi hannunsa an daure a wuyansa an masa ƙuƙuni ake cewa ko a haka a daure me zai kwance shi imma atlaqahu adluhu ko dai adalcinsa ya sa shi ya fita daga cikin wannan ankwar da ke ciki aw baqahu jawruhu ko kuma zalincin da yayi a lokacin yana alƙali wannan ya sa shi a wulla shi wuta jahannama ɗayan biyu ne in ya zama adalin alƙali mai gaskiya wannan adalcin da gaskiyar ya sa a fitar da shi daga cikin wannan ankwar in ya zama akasin haka to shikenan kaga ba magana a kwance shi a haka a tattaran a daddauran za a tattara shi a wulla shi wutar jahannama Allah ya kare mu. Wannan fa shugabanin mutane goma fa shine ma min amiri 10 shugaba wanda ke mutane goma jagoranci ba miliyan goma fa ba mutum goma sai shugabannin mu ya za a yi kenan waɗanda suke wa dubban mutane shugabanci da miliyoyin al'umma kuma har ma alfahari ake ko kasan mu ta kai mutum miliyan a ce ai population din ya kai kaza shi shugaban kasar ko shi jagoran yana jin daɗi ko ana ta ƙaruwa to wannan ƙaruwar shi nauyi ne akan gwargwadon yawan mutane gwargwadon kuma nauyin da zai hau kanka a matsayinka na shugaba shi yasa shugaban da yake da mutane 100,000 talakawansa kenan ba za ka kwatanta shi da wanda yake da 500,000 ba haka ne ba za ka kwatanta shi da wanda yake da mutane miliyan 1 ba haka miliyan 2 haka shi yasa yawan mutanen yawan nauyin da ake dorawa shi wannan shugaba wa min du'a'i rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yana daga addu'ar annabi yake cewa allahumma man waliya amra hadhihi al-umma shay'an farfaq bihi farfaq bihi ya allah duk wanda ya jibinci al'amuran wannan al'umma aka dora masa nauyi na wani abu wanda ya shafi wannan al'umma kun gane farfaq bihi ya tausasa musu ya nuna jin kai a tare da su farfaq bihi ko farfaq bihi ya allah shi ma ka tausasa masa shi ma ya samu sanyin rayuwa a cikin al'amuransa wa man shafaqa alaihim fa ashfiq alaihi duk wanda kuma ya tsananta musu an bashi jagoranci sai ya gudanar da mulkin sa cikin tsanani da takurawa da zalunci da abin da bai dace ba to shi ma Allah madaukakin sarki kai masa irin abin da yake aljaza'u min jinsin amal kenan ko in yayi sauki yayi adalci ya hadu da kyakkyawan sakamako in yayi zalunci yayi abin da bai dace ba ya hadu da mummunan sakamako wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace man wallahu Allah shay'an min umuri almuslimin duk wanda Allah ya jibinta masa ya dora masa wani abu na al'amuran musulmi fahtajaba duna hajatihim yayi kaka gida shine ihtajaba duna hajatihim yayi kaka gida wajen hana mutane abinda suke bukata abinda ya cancanta ayi musu na abubuwan bukatar rayuwa na abubuwan more rayuwa kun gane ko ana yana da iko ya samar musu wannan ya tabbata musu da wannan amulkin sa amma sai yake wa khillatihim idan an ce hadha la al-khilla duk kusan ma'anar su daya kun gane ko shine abinda mutum yake bukata ko abinda yake so ya samu na abubuwan bukatar rayuwa ko abubuwan more rayuwa shine duna hajatihim wa khillatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khillatihi wa faqrihi shi ma Allah madaukakin sarki ya raba shi ya tsare ya sanya shamaki mai karfi tsakaninsa da abin da yake su ba dai ya raba talaka da abubuwan bukatar su ba to shi ma Allah ya raba shi da abin da yake da bukata tunda yana da bukata ko yana son kaza Allah ya maka kaza to shi ma kada Allah ya biya masa bukatar tunda bai tsaya wajen biyan bukatar talakawa ba an gane ko yanzu Allah ire-ire waɗannan hadisan shugabanni yau a duniya tabbace ma iya Najeriya in ka dora su akan waɗannan hadisan yaya ma'aunin su zai zama yaya za su kasance a ire-ire waɗannan hadisan wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace sayakunu umara fasqa jawara da sanin za a samu shugabanni fasikai azzalimai ga su fasikai ga su azzalimai suna zalunta talakawansu faman saddaqahum bikadhibihim duk wanda ya gaskata su da ƙaryar da suke da ita maƙaryata ne amma aka fito aka ce masu gaskiya ne wa'anahum ala zulmihim, ya taimaka musu akan wannan zalincin da suke yi. Fa laysa minni, annabi yace baya tare da ni, walastu minhu, ni ma bana tare shi, baya tare da ni, ni ma bana tare da shi. Walam yarid ala al-hawd, sannan kuma ba zai sha tafkin al-kausara ba. Ba fa wanda yayi zalunci shi shugaban ba, a'a wanda ya taimaka masa. Irin masu cewa sai kayi din nan, irin masu cewa ai duk abin da kai gaskiya ne, duk abin da kai daidai ne. Kun san akwai masu wannan yan bambadancin na shugabanni, ba sa taba nuna wa shugaba cewa wani abu da yayi kuskure ne, komai daidai ne a wajen, kuma sun san ba daidai bane, amma saboda suna da fadanci, saboda suna son su samu wata biyan bukata ta rayuwar ta duniya, shikenan duk abin da yayi daidai sune bitanatu su kenan. Kun gane ko? Mashawarta munana waɗanda suke lalatattu, wanda ba za su ninka gaya wa shugaba gaskiya ba, suna da kusanci da shugaban, kuma sun yi babake ne, sun tsare duk wani nagartacce ya je wajen wannan shugaban don ya gaya masa gaskiya. A'a, su sune ƴan gaba-gaba, su sune makusanta wannan shugaban, amma kuma ba su da tsoron Allah, ba su da hali nagari, ba su da sanin ya kamata. Shi yasa ko da wani abu talakawa suke ciki, abinda talakawa suke ji na yanayin rayuwa da kuma halin da suka samu kansu a ciki, abinda za su gaya wa shugaba daban. Ga halin da ake ciki, yesterday su samu shugaban su gaya masa wata magana daban, kullum abinda za su gaya wannan shugaban shine abinda zai ji dadi ya farin ciki, ba wai bukatar al'umma sai a gaban su ba. Ai, ko a wannan zamanin akwai ko? Ko a wannan lokacin ko shugabanninmu ga su nan waɗanda suke shugabanni na siyasa da sauransu, ai dai suna da irin waɗannan ƴan fadancin, wanda kawai shi shugaba shi yallaɓai shi mai gida, duk abin da ya faɗa fa daidai ne, duk kuma abin da ya zo da shi kawai za su ce eh ba matsala haka za a yi. Kuma in sun tashi kawo masa labari, sai su kalli abin da in sun faɗa zai farin ciki, sai su kalli abin da yake so, sai su kalli abin da in sun faɗa za su burge shi, to wannan labaran za su kawo masa. Ba za su taɓa kawo wata matsala wacce ta shafi al'umma ba, wacce take barazana ga rayuwa ko zaman lafiya ko harkar lafiya ko harkar ilimi da ya shafi al'a'a. Kawai wani abu da in sun san sun faɗa, shi wannan shugaban zai ƙara jansa a jiki, zai ƙara kusanta su gare shi, to wannan abubuwan za su yi ta kawowa. To kun ga a nan sai ya zama shugaban lalatacce, masu ba shi shawara su ma su zama lalatattu. Don Allah ya za a zauna lafiya, ya za a zauna lafiya, duk su biyun sun zama lalatattu ko duk ɓangare biyun sun zama lalatattu, shugaba da mai ba shi shawara. Shi da ma fasiki ne, ba na gari ba ne, azzalimi ne, kuma ya haɗu da lalatattu masu taya shi, kaga sai abin da ya faru kenan, sai abin da al'umma suka gani. Da a ce shi fasiki ne za a zalimi, amma kuma masu taimaka masa ko masu kawo masa labarai da bayanai suna da kyakkyawan hali da kyawawan ɗabi'u, to ala alaƙali in yi yunƙurin yin wani abu wanda bai dace ba, za su gaya masa cewa fa yallaɓai abin nan fa akwai matsala kaza da kaza, saboda su suna da hali nagari. To amma su ga su ga yanda suke, shi ma shugaban ga yanda yake, kaga al'umma sai kawai abin da ta gani na zalunci. To da yawa kuma akwai garuruwa da ƙasashe da suke samun kansu cikin wannan jarrabawa. To annabi ya ce shi wannan na kusa da shugaban, wanda yake cewa shugaba daidai ya yi alhalin ba daidai ba ne, to ya sani cewa ranar alƙiyama ba zai sha tafkin al-kausara ba, sannan baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya kare mu. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi ya ce sinfani min ummati lan tana lakum shafa'ati, mutane biyu ko ɓangare biyu a cikin al'umma ta cetona ba zai same su ba, ba sa cikin waɗanda za su samu ceton manzon Allah ranar alƙiyama. Sultanin zalumin ghashush, shugaba azzalimi mai yaudara mai cin amana, ya zalunce ku kuma ya ci amana. Me bambancin cin amana da zalunci? Zalunci cin amana, yaudara ko da abu ɗaya ne. Me bambanci? Sai yaudare su haka ne. Bayan wannan fa menene shi yasa suka ce akwai inda za su haɗu akwai inda amma dai a dunkule shi zalunci yana da faɗin gaske in ka juya ka jiyo yaudarar da cin amana da abinan da za su shiga ƙarƙashin ina zalunci haka kamar shi ya fi faɗin ma'ana kenan tunda mun faɗa a farkon babin cewa idan aka ce al-ghish shi ne abu ne ka san zai cutar da ɗan'uwanka amma sai ka nuna masa cewa zai yi ba matsala kawai ya je ya aikata ko ya je ya faɗa waje ne akwai hatsari ka ce ji ka malam in ka ga yana da daga ce ashe kai matsoraci ne ban sani ba ashe kai kuma ka san fa akwai hatsari fa in ya shiga wannan wajen akwai wanda za su cutar da shi ko kuma akwai wata dabba ko wasu mutane da ire-iren su kaga idan ya shiga ya samu matsala me kai masa ka yaudare shi kuma a gefe guda ka zalunce shi domin da wannan shawarar ta ka yabi ya samu kansa cikin wannan halaka mun gane ko to saboda haka wannan zai iya shiga cikin wannan to shugaba ka same shi yana zalintar talakawansa yana danne musu haƙƙi yana yi musu abin da bai kamata ba ka same shi gashush yana yaudarar su yana musu shigo-shigo ba zurfi zai faɗa musu magana amma ba ita ce a zuciyarsa ba zai ce kaza sai a ga wani abu sabanin haka da zai aikata ka samu dai duk al'amuransa babu na gaskiya a ciki kuma me yasa yake haka dan ya samu biyan bukatarsa me yasa yake haka dan ya zama talakawa sun ƙara jin cewa fa eh lalle fa muna tare da wani amma da ya samu wannan dama kuma wani abu kuma sabani ko aka san haka sai ya biyo baya su talakan su dandana kudarsu su talakan kamar dai abin da ke faruwa a yau kun ga yan siyasa suna ta campaign ko suna ta neman ƙuri'u suna ta duk wasu dabaru da za su suna amfani da zarfu zaman da zarfu makan ko wannan yanayi da lokaci da dama suna amfani da ita da usulubi dan talakawa su ba su goyon baya dan talakawa su ba su ƙuri'a in sun ba su kuma ashe abin da ya biyo baya ko an gane da sun samu wannan damar kuma sai abin da suka ce amma yanzu suna nan suna ta kwantar da kai suna nan suna dan Allah ku zabe ni dan Allah ku taimaka an zo fa wai ana hada ka da Allah cewa dan Allah fa ka taimaka ka zabe ni ka taimaka fa amma da ya samu damar kuma to kashinka ya bushe zai sa ka a gaba zai dinga dandana ma kuda ta kowanne bangare haƙinka in ya taho ya danne abin da ya cancanta a yi ma ya ƙi ma kai ƙarshe ma sai ya sakaci a cutar da kai ko ma a haɗa baki da shi a cutar da kai ko a kashe ka ko a zo da wani abu wanda zai zama barazana ga rayuwarka gaba ɗaya duk wannan na daga cikin abubuwan da ke faruwa wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu shugabanni na gari sultanun zalumin ghashush wa ghalin fi din da wanda yake wuce gona a cikin al'amuran addini shi ma wannan ba zai samu a ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun gane ko shine guluri kenan ƙetare iyaka abinda aka ce mutum yayi ba zai yi ba sai ya ƙetar la taghlu fi dinikum wa la taqulu ko fi dinikum ghayra al-haq wa la taqulu ala Allahi illa al-haq yashhadu alaihim wa yatabarra'u minhum zaka samu cewa ana yi musu shera su ire-iren masu wannan sufofin, kuma a ƙarshe kowa yana barranta kansu da su. Saboda me? Saboda munanan sufofinsu da munanan halayensu da ɗabi'unsu. Saboda da an zo sa yi shaida, wani? Ha, ai wani, kana neman tantirin maƙaryaci mai yaudari mai cin amana an ka same shi kaga. Kaga wannan shaida ce, wannan ta ƙarƙashin wannan shaidar duk wanda ya ji me zai yi sai ya kauce. Ba zai taɓa goya masa baya ba, sannan kuma ba zai taɓa yadda da abin da ya zo da shi ba. Ina fatan an gane. Allah ya kare mu. To za mu dakata a wannan hadisin, lokaci ya yi mun Allah ya kai mu sati mai zuwa, sai mu ƙarasa hadisan da malam ya kawo a cikin babin, da kuma babi na gaban da hali, sai mu shiga cikinsa don shi ma mu ji saƙon da yake ɗauke da shi. Abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan. وانا ما كيف تذكر يجا من الله مدعوك كين سركي يا في منا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله